Beach. I'll give you a stay with you right here. No fussy.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 23 ga watan Mayu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda wasu 'yan Najeriya ke bayyana ra'ayoyinsu dangane da mulkin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ke karewa a mako mai zuwa. Sannan kuma za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan wannan batu. Muna kuma tafa da labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Talata wani babban jami'in Rasha ya yi kirarin cewa sojojin Moscow sun dakile wani harin tsallaken iyaka daga Ukraine. Kuma Rasha ta kashe sama da mahara 70 a wata fafatawa da aka kwashe sa'o'i 24 ana yi. A cikin yanayin yaki, yana da wuya a tabbatar da sahihancin ikirarin game da farmakin da aka fara a jiya Litinin ko kuma ma wa ya kai shi. Moscow dai ta dora alhakin hara akan sojojin Ukraine da ke zagon kasa. Yayin da ita kuma Kiev ta ce san ba haka bane, bore ne daga masu adawa da Kremlin. Mataimakiyar ministan tsaron Ukraine, Hana Malia, ta faɗa a yau Talata cewa 'yan adawar Rasha da basu ji daɗin manufofin shugaban Rasha Vladimir Putin ba su ne suka kitsa harin. Waɗannan masu kishin ƙasar Rasha ne bisa ga abin da muka fahimta. Mutane ne da suka yi wa gwamnatin Putin tawaye a cewarta. Da alama wani shugaban kungiyar Al-Shabab ya tsallake rijiya da baya a wani hari ta sama da sojojin Amurka suka kai Somalia, a cewar kakakin rundunar sojan Amurka a yankin Afirka da ake kira AFRICOM a takaice. Bayan binciken tantance barnar da aka yi a farmakin, rundunar AFRICOM na tunanin cewa wani shugaban kungiyar Al-Shabab ya jakata sakamakon harin. Abin da Laftanar Timothy S. Petrak, mai magana da yawon rundunar AFRICOM, ya fadawa muryar Amurka kenan a yau Talata. Petrak bai bayyana sunan shugaban na Al-Shabab da ya jakata a harin na ranar 20 ga watan Mayu ba, wanda aka kai a garin Jalib, inda 'yan Al-Shabab ke da karfi mai tazarar kilomita 385 a kudu maso yammacin birnin Mogadishu. Sanarwar dai ta ce binciken farko da rundunar ta yi ya ce babu farar hula da ya jakata ko ya mutu. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jamhuriyar Nijar ta bi sahun sauran kasashen duniya wajen tunawa da ranar yaki da cutar yoyon fitsari a duniya, wato ranar 23 ga watan Mayu na kowace shekara. Inda ministan kiwon lafiya na kasar a yau yayi bayani game da halin da ake ciki a Nijar da irin kokarin da gwamnatin kasar ke yi wajen kawar da matsalar kafin shekarar 2030. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Ita dai cutar yoyon fitsari na kama iya mata ne da ke samu matsala musamman saboda kankanan shekarunsu a wurin haihuwa ko dadewa ana nakuda ba tare da samun kulawa ta gaugawa ba daga kwararrun malaman kiwon lafiya. Abinda ke jefa matan da suka fada wannan halin cikin rayuwa ta kyama da matalauci da ta kunce rayuwa, a cewar Dr. Idi Iliyasu mai nasara ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar a lokacin da yake wa 'yan kasar jawabi ta kafofin yada labarai na gwamnati a madadin hukumomin kasar albarkacin wannan ranar ta yaki da cutar yoyon fitsari a yau ta duniya. Kasar ta yi kokari amma akwai sauran aiki a gaba. Ya kamata mu kakkabe kuma mu karkare cutar yoyon fitsari daga kasarmu. Wannan ko ba zai samu ba sai mu baiwa iya mata damar kai ga asibitoci da ke kula da lafiyar iya mata a ko ina ma'ana a cikin wannan kasar hasali ma ya kamata mazauna karkara a dama da su wajen yaki da ma wayar kai game da wannan cutar ta yoyon fitsari domin a rinka rigakafin ta. Su ma malaman asibitin sun yi amfani da wannan damar domin faɗakar da al'ummomin wannan kasar game da cutar ta yoyon fitsari.
Malama Ramatu Abdullahi nan nake asibitin babba. To lalle dai yau ne rana ta mata masu fama da yoyon fitsari. Ciwo ne da mata ne masu haihuwa suke fama da shi. Musamman mata waɗanda sun kasance ba sa awon ciki ko ko ba su zuwa asibiti. Abin matsala ta farko mai haihuwa da shi, misali a ce mace tana naƙuda ta zamna gida ba ta kai asibiti ba.
Daga bisani malamar asibitin da tace suna samun mata masu fama da wannan matsala a asibitocin su, musamman waɗanda ke tsallakowa daga tarayyar Najeriya, ta yi gargaɗi ga iya mata domin rigakafin kamuwa da cutar yoyon fitsari.
Mu dai ji hankalin da muke yi ga mata masu ciki, dan Allah da Annabi ana da ciki a zanyin awon ciki. A zanyin awon ciki kuma sannan a bar zama gida han ana haihuwa. Kuma sannan da kaji naƙuda ko ya take. Naƙuda ba dai take da ciwon ciki ba. Ko ya kai shi ka tafi likita a duba maka a gani. Tunda kai ka zauna da gida da kai da jahili duk dai tunda baka san abin da ake ciki ba. Kai baka iya yi maka kanka komai ba. Ka zauna gida abu hayya yi kamari ko da za a ga walikta likitoci ba su iya yin komai. Kenan in ka takkai kuma ga yoyon fitsari ka gani sai kuma hankuri.
Ita dai wannan matsalar kan haifar da rabuwar aure da zaran mata suka fada wannan tarkon saboda rashin hankuri da karamcin imanin waɗansu mazajen. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla batun tabarbarewar tsaro da kuma kuncin tattalin arziki suka fi zama abubuwan tattaunawa tsakanin 'yan Najeriya, musamman talakawa kan mulkin shugaba Buhari na shekaru 8. Da alamu mutane kan yi magana akan waɗannan al'amura don su nuna cikin abubuwan da shugaban ya yi alkawari a gyarawa idan ya ɗare kujerar shugaban ƙasa. Daga Abuja ga rahoton Hauwa Umar.
Wallahi rayuwar nan akwai ban tsoro, abin ba ma ce komo, kasan kawai tana bukatan addu'a, tana bukatan addu'a. Kana gida damuwa, in ka fita ma gidan damuwa, kuma dole a fita nima abin da zaci.
Irin bayanan jama'a kenan da wasu su duk da kalubalen da ake fuskanta kan ce a yi fatan alheri ko addu'o'i don samun sauki. Ga Farfesa Yusuf Usman da kan bada gudunmawa ga lamuran tsaro, ya zama mai muhimmanci a nazarci asalin abubuwan da suka haddasa matsalar rashin tsaro da ya addabi wasu jihohin arewa maso yamma.
Me yasa jamfar ta zama haka? Me yasa Najeriya ta tabarbare yanzu? Me yasa Kaduna ta tabarbare? Me yasa Birnin Gwari yanzu ya zama wurin da ba ka iya zuwa? To ba Abuja za a nemo amsoshin ba, wuraren nan za a koma a nemo amsoshin a zauna. Wannan rantsuwa da suka ɗauka, su tuna gobe kiyama Allah zai tambaye su ɗan siyasan ma, a koma a gyara. Saboda haka akwai inda soja zai iya yi, akwai kuma wanda ce gaba zai yi wa ƙarfin to ba zai kawo ƙarshen wannan abu ba.
Fred Manjak tsohon ma'aikaci ne a ma'aikatar labaru wanda ke da larurar kafa kuma ya jajirce har ya yi ritaya, ya nuna ƙorafin rashin samun kulawa ta musamman ga mutane irinsa, ba kamar ma waɗanda ko aikin ba su da damar yi ba.
Ba a bar ni na wala kamar ki ke kan mutum ba. Ba zan gaya maka sunan country da na je ba lokacin da muke aiki. Muna airborne ban sani ba da muka sauka. Ga wheelchair a je. Ni ne ni kawai mai nakasa a ciki. Aka ɗauko wheelchair na shiga aka kai ni mota har hotel. Na je na zama kamar sarki. Na ce ta ka ga me nake yi a Najeriya ne at that point. A ƙarshe sai na tuna ni ai ni ɗan Najeriya ne. Da na dawo ba wheelchair na gani a nan da Aziku airport ba. Da ɗan sanda na dogaro inda ake neman taxi. In my own country, among my own people. Haba, wanne ƙasa ne wannan?
A wata amsa da ya bayar kan tsaro da makuncin rayuwa, mai taimakawa shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya ce shugaba Buhari ya yi tsayin daka wajen rike amanar ƙasa, don haka jama'a ya dace kowa ya rika ba da haɗin kai don samun cikakkiyar nasara.
Mamaki yake wa al'umma, mamaki yake wa ƙasa, kuma ana buƙatar haɗin kan kowa da kowa, kowa wani bambanci na siyasa, babu ribar siyasa, ɗin mutane a haɗa kai, a yi maganin wannan mutuna gaba shi da gwamnati ba ta jayayya da ƴan Najeriya kan wannan matsala. Kowa ya yi cewa akwai abin da ke damun mutane kuma zai zama abin da kai ci a yi makokali a jawo siyasarci. Fatan mu shi ne duk wani ɗan Najeriya daga jihar Sokoto daga Katsina a haɗa ƙarfi da ƙarfi a ba da cikakken goyon bayan maganin mutane.
Wani sauyi a nan a ƙarshen gwamnatin Buhari shine rage ɗora matsalolin ƙasar kan tsohuwar gwamnatin PDP, inda gwamnatin ta APC kan ce ta ware maƙudan kuɗi a kowane ɓangare don kawo gyaran da ta yi alƙawari. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Shoma Dalla Ageda, Hauwa Umar da wannan rahoton. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu buɗe layin wayarmu, ku ɗan shaƙata da wannan waƙar.
Da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
ubangida na da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
banda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara buncin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da wani sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfida daula da ba ta dorewa ya zana daura majanyin da za ya suncewa gida na da zaka dauki zance na da kai gyara kafin a gince kwana
ubangida na da zaka dauki zance na wallahi Allah da ka hai
hasa banda bautar zuciya da ke
to madalla yanzu kuma za mu bude layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku game da gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a tsawon shekaru 8 sannan me kuke sa ran ganin sabuwar gwamnati za ta maida hankali a kai. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Hello dawa muke magana daga jihar Sokoto.
Kana tare da Gardner Koganga.
To kadan daga muryar ka kadan ba ma jin muryar ka sosai.
Gardner Koganga.
To muna jin ka.
To ka magana da ninja mulkin da ake ciki na Balogo.
Eh muna magana ne akan gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari tsawon shekaru 8. Menene ra'ayinka dangane da wannan mulki nasa, sannan kuma me kake sa ran ganin sabuwar gwamnati da za a rantsar?
To magana gaskiya ni na ra'ayi dangane da mulki baban shekara 8 in dai ba ba da ba mai ba, saboda akwai abubuwa da dama wanda suke ya same su kuma sun canza yadda suke ya same su. Sannan kuma mu ya arewa hadin sai amma mun da tun cewa mulkin baban mu daɗi amma mun samu sabani haka. To a gaba kuma wannan gwamnati baba Bola mai shigowa muna mata fata alheri, muna zuwa Allah kaddar cewa duka shirin da ake cikin ta Allah fara mana shi ya ba mu alheri cikin wannan gwamnati za ta dawo ina fata mu kawo gwamnatin baba.
To mun gode. Yanzu kuma za mu je jihar Kebbi, waye akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da wa muke magana?
Sunana Bala na Buta daga Shanga local government Samanaka, Kebbi State.
To Bala, menene ra'ayinka?
Hello?
Eh, muna jin ka.
Yawa. To ni abin da ke ra'ayina da mulki da ya wuce bayana mai girma shugaban kasa.
Ina ganin ban sani ba ku ka Malam Bala. Ina ganin ko kana da radio a kusa da kai ne dan muna dan jin kara kadan.
Insha Allah sai dai matsalar network ina nesa da radio.
Okay, to menene ra'ayinka muna jin ka tun.
To yanzu cikakken fata ta dai abin da nake fata da shi ne girma shugaban kasa wanda za a rantsawa Bola Ahmed Tinubu. Sai ya tsaya da ya kwantar da hankalin su bi talakawan Najeriya da halin da suke ciki. Yanzu mun muna fatan tsaro, tattalin arziki, samun ci gaba, gyara bangaren noma. To in Allah ya sa ya yi mana haka kuka samu tsaro a gyara mana noma da ilimin mu, in Allah ya damu sai mun samu ci gaba. Ra'ayina kenan. Bala na buta daga Samunaka, Shanga local government.
To mun gode Bala. Yanzu kuma za mu je jihar Zamfara. Waye a kan layi?
Salamu alaikum warahmatullahi. Sunana Nasiru Hussaini Kurbi mai Gwanje, sakataren magagawa na jihar Zamfara.
To Nasiru, menene ra'ayinka?
To ra'ayina gaskiya ana son ba ma mai shugaba ne zuwan gado wato Ahmed Bola Tinubu shawara. To siyasa ya wuce, abin da ya magana siyasa ga baki daya ya dauka kowa da kowa, kamar yanda ya nuna cewa da Atiku Abubakar da Bola Dutta Obi da duk wani wanda ya wada a siyasa, al'umma ne kuma tare suke tun ana siyasa tun farko. Abinda addare su taso su haɗa kansu da baki daya a gina Najeriya, duk masu bangaren ci da siya da sauransu da baki daya haji. Haka ma ina so in kira da jihohi da suka fi gwamnoni duk da baki daya a zo a haɗa kai, duk maganar adawa a bar shi da baki daya a jayayi don a ci gaba da kamar yanda jihar Zamfara an ka samu sabon gwamna. Da lewan dare samu haɗin gwiwa ta tare da Tinubu sai aiki a jihar Zamfara, musamman matsalar tsaron da ke faruwa a jihar Zamfara, tattalin arzikin jihar Zamfara, a samu haɓakan arziki a dukiyoyi, a dawo mu ci gaba da harkokin mu kamar yadda ka saba, kamar yadda ka san jihar Zamfara da zaman lafiya da sauransu shi nake fata ta da shi. Su kuma al'umma mu tsara bada goyon baya ɗari bisa ɗari, kar mu dinga musu suka ko bacin shugabanni babu kyau. Da fatan ku tashi lafiya. Ni ne Nasiru Hussaini Kurgun mai Gwanjo bakin sauka sau. To
mun gode Nasiru. Yanzu kuma za mu je jihar Jigawa. Waye a kan layi? Alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Sunana Hashim Ahmad daga jihar Jigawa, karamar hukumar kafin Hausa daga tarayyar Najeriya.
To Hashim Ahmad, menene ra'ayinka?
Eh, ra'ayina ina yawa wannan shugaban kasa mai zuwa fatan alkhairi, Ubangiji Allah ya bashi ikon mulki nagari na kirki kasar nan da muke ciki, halin da muke ciki da tattalin arziki da noma da wasu abubuwa da ya haɓaka shi muke fata a ƙasar mu.
To mun gode Hashim da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma za mu je jihar Borno. Waye a kan layi?
Salamu alaikum. Sun boka ta zuwa ne daga Maiduguri.
To muna jin ka. Menene ra'ayinka?
Alo?
Eh, menene ra'ayinka?
Eh, ra'ayina ma duka shugaban kasa Muhammadu Buhari bai taka rawar gani ba. Yake zai ne suke saboda. Alo?
Eh, muna jin ka. Ka ce bai taka rawar gani ba, duka irin ayyukan da aka yi na ci gaba baka gani ba, harkar tsaro da harkar tattalin arziki.
Ma
da noma. Ya
ce wa bai taka rawar gani ba, kawai hasada ne.
Okay. To muna jin ka.
Saboda duk wanda ya san jihar Borno da in ya zo yanzu ya ta abun ya canzu.
Wato an samu saukin tsaro kenan, matsalar tsaro kenan.
Da shi har za a zo a fara tonan mai, saboda shekara da shekaru abun ya tsaya, amma yanzu saboda an samu zama lafiya da shi kayan aiki an kawo za a fara tonan mai, to kaga tabbacin cewa an samu kwanciyar hankali kenan.
To mun gode. Yanzu kuma za mu je Gashuwa, garin Gashuwa wato a jihar Yobe. Waye a kan layi? Hello?
Salamu alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da wa muke magana?
Habibu ne na Malam Bala Baga Sakka. Ina magana daga Sokoto, Tambuwar local government.
Oh, to Habibu, menene ra'ayinka dangane da maudu'inmu da muke tattaunawa yau?
Ina fata Allah ya sa a yi adalci, kuma a sa kowanne aiki bayan Allah, waɗanda suke neman aiki in makaranta da kuma waɗanda ya kamata ba sa da aikin yi, a sassaka su a cikin harkar aikin, kuma Allah ya taimaki kashin shatima da Ahmed Bola Tinubu, kuma Allah ya ba mu tsaro a ƙasar mu Najeriya.
To amin Habibu, mun gode. Yanzu kuma za mu je jihar Kebbi. Waye a jihar, waye a kan layi?
Hello,
hello, muna jin ka, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Hafiz.
Na'am, da wa muke magana?
Yawa. Assalamu alaikum Haji Hafiz.
Na'am, na sauraron ka, da wa muke magana?
To alhamdulillah, kuna tafi shiwu Alaba Asara ne. Kuna kiran ku Kebbi.
To shiwu, muna jin ka, menene ra'ayin ka dangane da mawdu'in da muke tattaunawa?
Yawa.
To muna jin ka.
To ana ji ganin gaskiya Hafiz, wannan gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ta laji ta ɗaya kokari, amma muna roƙon Allah ya sa wannan ta rasuwa ju ta ɗan yi tashi.
To amin.
Muna roƙon Allah ya sa ta dai tashi, gaskiya ba laji ya ɗan yi kokari sosai wallahi.
To mun gode shehu. Yanzu kuma za mu je jihar Yobe, da wa muke magana?
Sunana ya Lawan, ina magana daga nan garin Gatamu a ƙaramar hukumar Jakus ta jihar.
To ya Lawan, menene ra'ayinka?
Ra'ayina ni a game da gwamnatin Muhammadu Buhari, mu ya arewa maso gabar yare muke Allah ya saka da alheri, Allah shi albarka. Saboda mun shiri da wurin zaman lafiya, mun samu tsaro iya daidai gwargwado wallahi. Sa'an nan kuma gwamnatin Bola Tinubu, Ubangiji Allah ya ba ta ikon yi mana adalci, Allah ya mana jagora na gari.
To amin. To mun gode ya Lawan daga jihar Yobe. Yanzu waye a kan layi? To da wa muke magana daga garin Jos na jihar Plateau?
Daga Lawan Shandan ne, kawo hukumar Shandan Plateau State Nigeria.
To muna jin ka, da wa muke magana?
Islam Muhammad Baba Yaro, Lawan Shandan.
To Baba Yaro, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne wannan gwamnati da gaskiya ba kushewa ba madalla, saboda gaskiya abinda muke tsammani ba shi muka samu ba.
To me kuke tsammani wanda ba ku gani ba ko ba ku samu ba?
Mun yi tsammanin za mu samu ci gaba, za mu samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. To gaskiya wasu wurare in ka ji abin ba a cewa komai. To saboda haka ko zai mu yi addu'a Ubangiji Allah sa wannan gwamnati za ta zo, zaman to mu samu biyan bukata da kwanciyar hankali bakin wajen.
To Baba Yaro, mun gode da wannan ra'ayi naka.
A gode ku, huta lafiya.
To mun gode Baba Yaro. Yanzu kuma za mu je jihar Sokoto, waye a kan layi? Hello.
Nawa Sokoto a Najeriya, kala kala. A gaskiya fatar da muke yi musamman ma ga sabon shugaban ƙasa, to muna fayi mai fatar alheri, kuma muna son musamman ma a wannan jiha ta Sokoto, musamman ma gabacin Sokoto, to a magance mana matsalar tsaro. Da a halin yanzu kananan hukumomin gabacin Sokoto akwai inda yanzu suke ganin dare, haka yanzu suke ganin rana, ake ganin suke ganin dare, babu kwanciya, babu kwana, babu kwanciyar hankali. Muna kira ga wannan sabon shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ya magance mana wannan matsalar tsaro a wannan jiha ta Sokoto, sauran jihohin Najeriya wanda suke fama da wannan matsaloli. Muna fatar Allah shi mai jagora. Mai magana Bello Garba, ina Sokoto Najeriya. Na gode, mun gode.
To mun gode Bello daga jihar Sokoto. Yanzu kuma waye a kan layi? To ina ganin mun rasa wannan layin. To ina ganin duka da haka muka kawo ƙarshen daga wayoyinku, in Allah ya kai mu gobe sai a tara domin a kirawo a ci gaba da bayyana ra'ayoyi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Labarin wasanninmu na ranar yau zai soma da kasar Birtaniya, inda kungiyar kwallon kafa ta Newcastle ta kai ga wasannin zakarun Turai na baɗi, biyo bayan kunnan doki da ta yi da Leicester a ranar jiya banza da banza. Newcastle ta samu wannan matsayin ne bayan share shekaru 21 tana jira. Wannan nasara na zuwa ne shekara guda bayan 'yan kasar Saudi Arabia sun sayi wannan kungiyar ta kwallon kafa da ta karkare ta matsayin 11 a Ibrahim Premier League ta Ingila a shekarar ta gabata. Newcastle tana matsayin ta uku a Premier League yanzu haka da maki 70, yayin da Liverpool ke matsayin ta biyar da maki 66, abinda ke nuna ba za ta iya kamo Newcastle din ba. Ana wasa guda gabanin kammala kakar bana ta kwallon kafa ta Britania. Ita ko cin zarafin da ɗan kallo su kawa dan wasan club din Real Madrid na kwallon kafa Vinicius Junior a ranar Lahadi ta gabata a Valencia, inda suka kwatam ta dan wasan da biri ya kara daukar wani salo a ranar yau, inda a yau din nan ɗan sandar kasar Spain suka cauke mutu uku da suke zargi da hannu a cikin wannan lamarin. A daidai wannan lokacin hukumar kwallon kafa ta kasar Spain duk dai a ranar yau Talata ta yi kashedi na gargadi ga alƙalin da ke duba kyamara a cikin mota saboda rashin nashi aiki a lokacin wasar na hango masu wucin zarfe Vinicius Junior. A nasa bangaren shugaban kasar Brazil Lula, kasar Vinicius Junior tuni ya aikawa gwamnatin kasar Spain rashin jin dadinsa akan abinda ya faru ga dan wasan kasarsa da ke buga club din Real Madrid na Spain. Ita ko club din Juventus da tiran da kasar Italia ta kara samun kuma bayan neman buga wasan zakarun Turai a kakar wasannin kwallon kafa na baɗi, wannan ko biyo bayan zare mata maki 10 da hukumar kwallon kafa ta kasar Italia ta yi mata a ranar jiya, wannan ko bisa zargin yin sarandan takardu na haraji. Wannan shi ya wurga ga club din na Juventus da tiran daga mataki na 3 zuwa na 7 a teburin Serie A na kwallon kafa na Italia na wannan shekara ta bana. Sai dai club din na Juventus yana iya dauka kara da ke iya kan yanke hukuncin karshe har zuwa ranar 4 ga watan June idan Allah ya kai mu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako da labarin wasanni, kafin mu kai ga shirin mu na karshe ga wannan sako.
Mai burge Hausawa, sashen muryar Hausa. Mai burge Hausawa, sashen muryar
Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman a kan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na Mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu.
Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari a cikin shekarunsa 8 kan karagar mulki?
Waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu?
Menene tunanin yan kasashen da ke mukoptaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa?
Waɗanne irin matsaloli ne Buhari zai bayarwa Tinubu?
Yaya kuma Tinubun zai tinkare su?
Duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na radio da television da kuma shafukanmu na sadarwar zamani wato internet.
Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka. Kada ku yarda a ba ku labari.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
To madalla, yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
A takaice, a yau Talata wani babban jami'in Rasha ya yi ikirarin cewa sojojin Moscow sun dakile wani harin tsallaken iyaka daga Ukraine, kuma Rasha ta kashe sama da mahara 70 a wata fafatawa da aka kwashe sa'o'i 24 ana yi. A cikin yanayin yaƙi yana da wuya a tabbatar da sahihancin ikirarin game da farmakin da aka fara a jiya Litinin ko kuma ma waya kai shi. Moscow dai ta dora alhakin harin akan sojojin Ukraine da ke zagon ƙasa, yayin da ita kuma Kiev ta ce san ba haka bane, bore ne daga masu adawa da Kremlin. Mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hana Malia ta faɗa a yau Talata cewa ƴan adawar Russia da basu ji daɗin manufofin shugaban Russia Vladimir Putin ba su ne suka kitsa kai harin. Da alama wani shugaban kungiyar Al-Shabab ya tsallake rijiya da baya a wani hari ta sama da sojojin Amurka suka kai a Somalia, a cewar kakakin rundunar sojan Amurka a yankin Afirka da ake kira AFRICOM a takaice. Bayan binciken tantance barnar da aka yi a farmakin, rundunar AFRICOM na tunanin cewa wani shugaban kungiyar Al-Shabab ya jakkata sakamakon harin, abinda Lieutenant Timothy S. Patrick ya faɗa wa muryar Amurka kenan.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Daji Ballawi da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Karl ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.